Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tushen FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyyar muryar arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauraranmu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Alhamis 13 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji cewa ƴan ta'adda sun yawaita amfani da yara wajen kai harin kunar bakin wake. Za kuma a ji inda aka kwana game da mutanen nan 12 da suka yi fade suka kuma yi ciki ma wata yarinya a jihar Niger. Usman Kabara na tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Sannan Baba Yakuma Keri zai shigo da sharhin jaridun Ghana, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A jiya Laraba ne kasar Rasha ta sake hawa kujerar naki domin kare shugaban kasar Siria Bashar al-Assad daga suka da yake sha daga kasashen duniya game da harin makami mai guba. Da wannan matakin na kasar Rasha hakan yana nufin kenan ba za ta bada bayanai ko hadin kai ba ga duk wani kwamitin bincike da mai zaman kansa da majalisar ɗinkin duniya za ta kafa har ma da wani matakin da za ta dauka wanda ka iya taimakawa domin samun zaman lafiya a kasar ta Siria waɗannan kalaman dai suna fitowa ne daga bakin jakadar Amurka a majalisar ɗinkin duniya Nikki Haley Salim da take magana a zauren taron majalisar ɗinkin duniya tace har wa yau Rasha ta zabi marawa Assad baya a kuriyu 10 da ake da su biyu sun je fakin amincewa kana uku suka kaurace yayin da Moscow ta toshe damar da Britain da France da Amurka suke da ita China dama abu ne mawuyaci ta ba Russia baya ita ta ki jefa kuran yayin da sauran waɗanda ba su da kujerun dindindin irin su Bolivia sun je fakin amincewa ne yayin da Ethiopia da Kazakhstan suka bi sahun China na kin jefa kuran shi dai wannan kuran manufarsa ita ce shine yin Allah wadare da harin makami mai guba kana samar da kwamitin bincike mai karfin gaske domin gane abin da ya faru game da wannan harin.
Koriya ta Arewa za ta samar da wata na'ura a cikin hanyarta ta karkashin kasa inda take gwada makamin nuclear. Ana kyautata zaton za ta yi gwajin makamin nuclear ranar Asabar ko kuma kafin wannan ranar kamar yadda wata majiyar gwamnatin Amurka da ma wasu suka labarta. Ba za mu ce komai ba amma muna nan muna zura ido kamar yadda wani jami'in hukumar tsaro ya shaida a muryar Amurka ranar Asabar din dai ce Koriya ta Arewa ta yi bukin tunawa da shugabanta da ya kafa ta wannan na'urar gwajin dai an shirya ta tsaf wanda kuma ita ce ta shida kamar yadda Joseph Bermudez Junior da Jack Leo ke cewa wannan gwajin dai a ci gaba ne da harzuka Koriya ta Kudu inji mai magana da yawun babban hafsan sojin kasar Rohijin sa'ilin da yake tattaunawa da manema labarai a Seoul yau da safi a gogon yankin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wani tare manema labarai jiya sa'ilin da suke tare da sakataren kungiyar NATO wanda ya kawo su ziyara wato Jens Stoltenberg cewa yayi magana da shugaban China Xi Jinping domin ya taimaka yayi magana ma Koriya ta Arewar amma idan hakan bata samu ba to za mu dauki matakin da muka ga ya dace
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC a wuri daya kuma a jiya Laraba ne Amurka da Rasha suka cin matsaya akan samar da bincike game da harin makamin mai guba da aka kaiwa wasu farar hula a Syria wanda ya sa shugaba Donald Trump ya bada umarnin kaddamar da harin ramuwa ga gwamnatin shugaba Bashar al-Assad yanzu dai an amince za a samar da binciken haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙwararru a harkar makami mai guba waɗanda za su binciki harin makami mai guban da aka yi wanda ya dalilin mutuwar mutane sama da 85 an da ya cimma wannan matsayar ce bayan da ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kwashe sa'o'i da dama yana tattaunawa da takwaransa na Rasha Sergey Lavrov daga bisani kuma ya gana da shugaba Vladimir Putin. Tillerson ya shaida wa manema labarai cewa ya faɗa wa Putin cewa dangantaka tsakanin Amurka da ƙasarsa ya ragu ƙwarai da gaske domin ko akwai ƙarancin amintaka yanzu nan. Shi ma da yake bayani sa'an da yake amsa tambaya a shirin talabijin a kasar sa. Putin ya amincewa ba shakka dangantaka tsakanin kasashen biyu ya sukurkuce a cikin wannan shekarar. But na farko ma da na baya kuma na baya bayan nan da ya ƙara dagula dangantakar Washington da Moscow shine batun harin makami mai guba wanda aka yi ranar 4 ga wannan watan da ake ciki a Syria.
Shugaban Somalia ya lashe takobin ganin ƙarshen kungiyar ƴan ta'addan nan ta Al-Shabab a cikin shekaru biyu daga yanzu. Kana yayi wato yayi tayin ga shugabannin kungiyar da su zo a tattauna da su. Shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad wanda ake walakabi da Farmajo yana magana ne jiya wurin bikin cika shekaru 57 da samar da gidauniyar sojojin kasar bikin wanda aka gudanar a cikin harabar ma'aikatar tsaron kasar dake Mogadishu. Ya ce muna baiwa mutanen kasar nan tabbacin cewa cikin shekaru biyu daga yanzu sai mun kawo ƙarshen kungiyar Al-Shabab dukku da kuma duk inda suke cikin wannan kasar. Ya ce kungiyar ta kwashi shekaru da dama tana aiwatar da ta'addanci amma kuma ta gaza kwace gwamnati. Shugaba Muhammad ya ce dan haka yana kira ga shugabannin da su ba da haɗin kansu. To an sha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara ya da zangon a arewa maso gabashin Najeriya inda a wurin taron wato tunawa da ƴan matan Chibok da ƴan Boko Haram suka sace aka ce ƴan ta'adda sun ma yawaita amfani da yara kanana. Haruna Dauda gare ka.
Asusun tallafa kananan yara Majalisar Dinkin Duniya ta ce an yi amfani da kananan yara har 117 wajen kai kunar bakin wake a kasashen Nijar da Najeriya da Kamaru da kuma Chadi cikin shekarun 2014 kawai. Shugaban wannan asusun na tallafa kananan yaran da ake kira UNICEF Mr. Geoffrey Jumba ne shirya mana ma labarai a jiya lokacin da yake bayani game da cikin shekaru 3 da sace ƴan matan nan ƴan makaranta na garin Chibok da wasu ƴan bandiga suka yi ranar 14 ga watan Afrilu wadda har rana mai kamar ta yau ba ji duriyar mafi yawansu ba. Mr. Jumbo ya ce cikin shekarar 2015 kuma kananan yara guda 56 ne aka yi amfani da su wajen kuna bakin waken yayin da aka yi amfani da wasu guda 30 cikin shekarar 2016 sannan wasu yan kuna bakin wake guda 27 din suka kai hare-hare cikin jama'a a cikin farkon wannan shekarar wato watanni uku na shekarar 2017 wanda hakan ke nuni da cewa kullannan hare-hare na baya-bayan nan sun fi dukkanin hare-haren da suka auku a shekarun baya. Mr. Jumbo ya ce wannan rikici na yan kungiyar Boko Haram din ya raba yara da da iyayensu ya kuma toye musu damar neman ilimi duk da cewa yanzu hakan suna kafa makarantu masu zaman kansu a sassanin ƴan gudun hijira da dama.
We estimate though that there are 3 million.
Yace yanzu hakan akwai wasu kananan yara kusan miliyan 3 da ba sa zuwa makaranta kuma yanzu hakan ba mu samun damar isan inda waɗannan yara suke saboda har yanzu akwai wasu kananan matsaloli da ake fama da shi amma yanzu hakan mun kudine aniyar koyar da yara miliyan 1 wannan shekara. Mr. Jumbo yace akwai kuma wasu kananan yaran da yanzu hakan ke fama da karancin abinci mai gina jiki da aka kiyasin cewa sun kai rabin miliyan kuma yanzu haka muna son mu samu yara 400 za mu tallafa wajen ba su damar sake mulmulewa duk da cewa akwai matsaloli da muke fuskanta da rashin damar isa wasu wuraren har yanzu. Ganin cewa hukumar tallafa kananan yara Majalisar Dinkin Duniya na ɗaya daga cikin wanda ke sa ido kan mutanen da ake tsare da su a hannun jami'an soja ko tana da labarin batun da ake yi na cewa akwai mutanen da dama yanzu haka suka mutu a tsare sakamakon zafi da ake fama da shi. Sai Mr. Ijumban ya amsa da cewa
okay, I'll be honest with you, we did not have access to.
Yace bari in gaya maka gaskiya shine ba mu samun damar shiga inda waɗannan mutanen suke saboda haka duk wani bayanan da muke samu daga wajen su jami'an sojan ne kuma da shi muke amfani. Mr. Ijumba yace kuma batun kwashi wannan ƴan mata na garin Chibok babu wani abin biki a gare mu saboda ba abin farin ciki bane sai dai ba mu ci abin bakin ciki ne. Muna da tunawa da wannan rana ne kawai saboda abin bakin ciki da ya same mu na kwashi waɗannan ƴan mata a lokacin da suke karatu.
There is nothing to celebrate about this event.
Jawabi Mr. Geoffrey Jumba kenan shugaban asusun tallafa a kananan yara Majalisar Dinkin Duniya ke bayani kan batun zagayowar shekaru 3 da sace ƴan matan nan ƴan garin Chibok da ake zaton cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka yi da ma wasu matsaloli da suka jibanci harkokin kananan yara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yara annanana haba yara manyan gobe.
To a gaida dan mutan biyu kafin mu ci gaba sai a dan girgije. tuna baya sai kuma jihar Niger inda batun mutane 12 din nan da suka yi fadi tare da yin ciki ma wata yarinya ya dau wani sabon salo bayan zargin bangaren shari'a da zalama Mustafa Batsari gare ka
wani magidanci mai suna Dr. Haruna Musa Bahago dake zaune a garin Salka a yankin karamar hukumar Magama ta jihar Niger Nigeria ya gabatar da takardar koke ga kwamishinan yan sandan jihar Niger akan wani hukunci da wata kotun magistrate dake Nasco ta yanke ma wasu mutane 12 da suka yi ma yarsa yar shekara 11 fyade a can garin na Salka lamarin dai ya faru ne tun a ranar 19 ga watan 12 na shekara ta 2016 inda tun a wancan lokaci ne aka kama mutanen kuma kotun magistrate dake Nasco ta ci su tarar naira 520 inda dama kuma tun da farko sai da yan sandan garin na Nasco suka karbi naira 325 daga hannun waɗanda suka aikata wannan laifin kamar yadda takardar koken ta nuna amma daga cikin jimillar naira 844 da aka karba daga hannun masu laifin naira 25 ne magidancin yace an bashi domin ya kula da yarinyar da aka saka ya sunanta wadda a yanzu haka take dauke da juna biyu a sakamakon fyadan da waɗannan mutane 12 suka yi mata Barista Ibrahim Regi shine lawyer magidancin yayi karin bayani
Rip fyade kenan domin yani ya goma shi shekara 11 maza karimin su a cikin shi da mai dan shekara 24 duka sun asalin su gaban kotu sannan kuma aka ce kotu ta kuma taje su mutanen nan sun kawo kudi sun ba kotu naira 520 a cikin 520 abun bakin ciki abun bakin ciki abun da aka ba ma hiyari ne naira 28
nani kenan
wai na yaje kula da yashi
wannan wata kotu ce tai wannan
anan magistrate court ta Nasco yanzu haka yariyan nanin gida ba lafiya kuma tana da ciki kaga abun da dan sandar kotu suka ansa wurin mutanen aka suke su naira 845
to yanzu me kuke so su hukuma
su akwai takardar da ya kai na koke a wurin kwamishinan yan sanda na jihar Niger a sake kama waɗannan mutanen
a lokacin da na tuntubi ma'aikatar shari'a ta jihar Niger ta ce ta san da batun kuma tana gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamarin shi ma dai kwamishinan yan sandan jihar Niger ya ce ya samu takardar koken magidancin inji kakakin yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana
mun samu wannan korafin sannan kuma mai girma kwamishina ya bada izini a bincika
zai zo da ita
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaida na Batsari yanzu kuma ga Usman Kabara da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar Shirin na kasa ba kasawa ba yana zakulo muku mutane daban-daban wanda suke da bukata ta musamman wanda a kullum muke da fuddo da cewa suna da rawar da za su iya takawa a cikin al'umma wanda kuma in har suka taka rawar yadda ya kamata to ko wanda ba shi da bukata ta musamman ba abin da zai iya gaya musu domin kuwa mun ga misalan haka da dama kuma ana kan gani a wannan makon za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman wanda kuma yana aiki ne a Ministry of Petroleum Resources wato ma'aikatar albarkatun man fetur ta kasa a Najeriya
na kasa ba kasawa ba
assalamu alaikum mai sauraro zai sanya sandawa muke magana a daidai wannan lokaci a cikin shirin na kasa ba kasawa ba
kana magana da Radio Yusuf Idris daga Kaduna State Najeriya amma yanzu ina garin Abuja ne ina aiki a ma'aikatan mai ta kasa Ministry of Petroleum Resources
duwanne matsayin yanzu kake rike da shi
ina matsayin highest stock verifier wato masu binciken ainihin kaya wanda aka kawo ka ganshi physically kaya ido da ido ka su ka kirga ka tabbatar da cewa sun yi daidai da takardar contract da aka bada
na ba coge sai a ruru ba sa ido ba
sai a hankali abubuwan sai addu'a
to da farko mun mu shiga cikin shirin na kasa ba kasawa ba
gaskiya ina son in ga na ƙara ci gaba da karatu na ta gaba kuma akwai wasu abubuwa da dama da za a ga ba ma samu saboda yanayin yanda kasan take akwai yanayin tafiyan mu da wasu abubuwa muna neman taimako sosai hakan nan kuma akwai abubuwa da dama a ma'aikatu da za a ga mu ba ma iya zuwa wuraren
kai wace irin na kasa kake da ita
eh na kasa ta shi ita ce burgantaka ne kafa
naji kana cewa akwai wasu abubuwa da ba kwa iya samu kamar me da menene haka
eh kaman misali akwai inda za a ce sai kun je ku samu abu haka in sama ne to kaga in ba wuta wani lokaci to shi lift din baya aiki kuma kaga kace zaka bi ta matakala kace har zaka haura hawa 7 hawa 5 hawa kaza sai zama maka matsala yawa to kaga wannan shine daya daga cikin matsaloli kuma ya kamata a ce in aka ba mu ayyukan nan ofisoshin mu ya kasance wuri ne inda zamu iya zuwa ba tare da mun sha wahala ba mu dawo ba tare da mun sha wahala ba
to bari mu koma cikin rayuwa yanda ta fara kafin mu dan koma kan maganar abubuwan da ya kamata a ce mutanen da suke da bukata ta musamman tana kasa ko na abu suna samu da farko kai karatu in kai karatu ya abin ya faro ya kuma ka gama
kai karatu har zuwa matakin tertiary education wato HND higher national diploma na fara makarantar primary na a garin Kaciya na kammala na zo na fara secondary school a nan sports Arabic studies wanda da take zari amma karau-karau na asalin makarantar din nan zo kuna gama nan na yi shiga poli zariya na gama da polytechnic na yi pre-ND na yi ND na zo na yi high national diploma a Europe
eh ne ka karanta
business administration eh to na gama nan kuma na koma na je aka tura ni yi maka hidima aka tura ni jihar Kano to kasan rayuwar nan rayuwa ne mai tsada wanda ba za ka iya yi a wurare na inda kowane jama'a suke ba wurin shiga su bayi wurin abubuwa duk inda kazanta yake kaga kai da hannu kake zai zama maka matsala a rayuwa sai ka kwashi cututtuka hakan nan to kaga dole ya kamata a ce kasafin suna dan nima mana sauki a bisa irin waɗannan abubuwa a tura mu wurin namu daban wurin wanda suke da kafa daban saboda in ba haka ba cutan su yi yawa hannuwan mu za mu kadafawa a wasu suna fitsari ko wani wuri kashi ko ina kai kuma kana dafa hannun ka kaga akwai matsala irin wannan
wani irin kalubale ne ke tsakanin yin karatu cikin masu kafa misali kai kuma a matsayin wanda baka da ita
eh kalubalen shine na farko akwai lokacin da zaka ga an sa za a yi karatu a sama ko za a yi karatu a wani wuri mai nisa kai in baka da keke zaka sha wahala sosai in kuma kana da keken to in kaje in a sama ne dole zaka ije keken a kasa haka zaka rarrafa dai ka hau sama to amma akwai wasu lecturerin da zaka ga suna dan iya kambacin kokari wasu malaman suna sai su ci a dawo kasa a yi daidai da kai wuraren zaman in ka zo masu kafa maimakon su dan taimaka maka su barka ka dan zauna a wurin kai to a sai a ma sun kuɗe ka wani lokaci wani rubutun aji shiga aji a samu wurin zama kai ba za ka iya shiga ba an ka shiga za a nuna ku shi ka amma za ka ga wasu kuma suna taimaka mana hakan nan
wannan magana ta nakasa a Najeriya ko kuma kasashen mu na Afirka zaka ga ba kaman a irin kasashen da suka shiga ba ba wajen kaman yanda kai maganan wurin zama wurin shiga ban daki wajen hawa matakala bene da motocin haya da makamantansu shin akwai wani abu da kake ganin cewa ya kamata ku masu wannan bukata ta musamman ku yunkura dan ganin cewa kun fitar da kanku ko kuma kun samu mafita a cikin kasa
akwai wato na farko dai hada kai shine babban alamari mu hada kanmu duk wanda kaga ya kamata ka taimake shi ko tsakaninka da Allah koda ko yaya yake koda ba shi da hali mai kyau dai kai dai kai zabo saboda Allah kuma idan muka hada kai muka fuskanci gwamnati a dinkule muka je muka zauna da su muka bayyana musu manufarmu ina tunanin Allah ya taimake mu za su amsa wani lokaci ne za ka ga mutanen namu mu kuma idan muka tashi muna so mu yi abu suna ga ba za ka ga an samu hadin kai ba sosai hakan nan kowa ka yi kokari ka taimaki kowa in ka kai wurin ka yi kokari ka jawo na kasa da kai ya samu shi ma wani mataki
to amma misali ka taba yin bara kai a rayuwarka kasancewar da an game na kasa sai a ce ai kawai baraji misali
gaskiya ni ban taba yin bara ba saboda ni gaskiya mahaifina bai yadda na yi wani bara ba ni ba na ma fita sai in za ni makaranta kawai a kai ni makaranta a dawo sai ya dauke ni ya kai ni a mashin din shi
har
na samu na gama secondary primary na zo na fara secondary din sannan sai na canza makaranta a makarantar jika ka dawo sai na koma makarantar kwana a nan school of Arabic studies karau-karau wanda take bari a lokacin to anan dai na yi har na kai aji kuma na sake dawowa saboda matsalolin rayuwa aka dole na sake dawowa dai nan kace na karasa karatun amma jarabawa na dole na koma Tanzania ne na yi a nan
To amma misali menene ra'ayinka akan maganan barace-barace da nakasassu ke yi da makamantansu wanda hakan yana matukar ja musu ko reni ko ganin su a kaskance da sauransu musamman ba ma masu nakasa ba za ka ga yanzu bara misali zaka ga almajirai yanzu ko a jihar Kano ana maganan cewa sun kai miliyan 3 kamar yanda rahotanni suka nuna shin me ra'ayinka akan barin nakasassu musamman
a ra'ayina gaskiya ya kamata su yi kokari ne su karfafa zuciyarsu su daina saboda idan ka karfafa zuciyanka zaka iya denawa ta hanyar da zaka nima ma kanka abin saboda zan iya tunawa a lokacin da na kai wani mataki na kan je in yi aski in dauki tsaka in saka in sa a baya na tun bani ma da keke gura in tafi kasuwa in je in samu in yi aski a bani kuɗi in dawo gida na sha yin haka kaga irin akwai ayyuka da dama
kai ka ga aski ne koko kawai koya kai
a ni gaskiya ban koya ba ina ganin ana yi dai shi ina rika kura ido ga yaya ake yi tun da naga ana yi hakan nan shikenan nace to ai ma ni zan iya yin wannan abu naje da fara da dai rigiman ne da rigima hannahiya to ana yin na kum har na dawo na sai clipper makana ne suke ce mishi
ta dadin
hannu manual har na zo na koma na sai na electric to haka nake a hankali hankali ina aski na hankali a hankali to har na samu dai za ka ga wasu abubuwan ma ba sai mahaifina ya mun ba zan yi aiki na da kaina gaskiya mu yi kokari mu karfafa zuciyar mu haka so kuma gwamnatoci ya kamata su kuma su dan duba wannan akwai abubuwan da ya kamata su dan nima dan empowering din mu hakan nan dan nima mana abu ayyukan yi muna rika yi amma a tabbatar da cewa fa idan za a yi wannan abu to a samu mutanen da za su iya taimakon da kasassun ne ba wai waɗanda za su taimaki kansu ba kawai saboda muna da waɗannan matsaloli wani lokaci sai ga shugaba sai ya taimaki kansa ne ba zai taimaki yara kuma sai ya koma ana samun matsaloli tsakanin manyan da yara
Malam Rabi'u Yusuf Idris sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon za mu karkara wannan hira da muka faro da kai a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri na nakasa ba kasawa ba ya kammala musamman Julie Lazarus Croatian wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to a gaida Usman yanzu kuma ga babai kuma keri da sharhin jaridun kasar Ghana
Da an fara sharhin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewa an samu tashin tarzoma a safiyar jiya Laraba a unguwar tsohuwar Fadama a birnin Accra biyo bayan wata rigima da ta tashi a nan unguwar tsakanin kabilar Dogonbawa da Konkonba a shekarun jiya Talata. Jaridar ta ce rikicin na jiya Laraba ya faru ne jim kadan bayan wata tattaunawa tsakanin kabilu biyun don samun sasanta rikicin nasu na ranar Talata. Jaridar Daily Graphic ta ce da yake mata jawabi shugaban unguwar Kwame Nowa ya shaida mata cewa gabda gama zaman tattaunawar ne jami'an tsaro da aka zuba su a gurin suka yi yunkurin korar jama'a daga gurin inda Nowa ya nuna damuwarsa ga yanda sojojin da aka jibge a gurin suka yi wa jama'a. Jaridar ta ce an kama wasu mutane biyu masu kera bindigogi a gurin. Har yau jaridar Daily Graphic ta yi kano labarai mai cewar mutane 13 na kungiyar 'yan bangan siyasar Delta Force ta jam'iyyar MPP da ake musu shari'a game da amfani da karfin tuwo wurin cire wani shugaban hukumar tsaron jihar Ashanti babban kotun birnin Kumasi ta ba su beli. Jaridar ta ce kotun karkashin mai shari'a Justice Obri Yabuwa ta ce kowane su zai gabatar da mutane biyu da za su tsaya masa kuma su ajiye 10,000 wanda ya daidai da dalar Amurka 2,500 idan sun arce. Jaridar Daily Graphic ta ce wakilinta da ya je kotun ya shaida mata cewar mutanen da za su tsaya ma waɗannan da ake zargin su ya kasance suna zaune a birnin Kumasi ne kuma waɗanda ake yi wa zargin za su rika gabatar da kansu wurin 'yan sanda a kullu yaumi. Sai kuma jaridar Ganinta wacce ita kuma ta kawo kira da hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta NCCE ta yi cewar a wargaza ƙungiyoyin bangar siyasa a cikin ƙasar. Jaridar ta ce a wata sanarwa da daraktar sadarwa ta hukumar Joyce Afutu ta sanya wa hannu na cewar wargaza waɗannan ƙungiyoyin bangan siyasa zai kawo ƙarshen yawan bore da ake samu a cikin ƙasar. Jaridar Times ta ce sanarwar ta hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta ƙara da cewa yawan bore yana zama barazana ga tsaron ƙasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce sai dai sanarwar ta kuma kira ga ma'aikatar 'yan sanda cewar ta gaggauta gudanar da bincike akan abubuwa da su 'yan bangar suka yi kuma su kama duk wanda aka same shi da laifi kuma a gurfanar da mai shi a gaban doka. Ita kuwa jaridar Daliga ta rawaito cewar shugaban ƙasa Nana Akufo Addo ya maye gurbin tsohon shugaban ƙasa John Mahama a matsayinsa na shugabannin masu fafutukan tabbatar da dawwamamun muradun karni na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jaridar ta ce babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ne ya bada wannan sanarwa a shekarun jiya Talata. Jaridar Daliga ta ce shugaba Akufo Addo zai aiki ne tare da Prime Minister Norway Erna Solberg har zuwa ƙarshen shekarar 2018. Wannan aikin fafutukan tabbatar da dawwamamun muradun karnin ya haɗo kan mutane 16 da za su taimaka wa ƙoƙarin babban magatakardar na Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin kowa ya bada himma ga wannan muradun karnin kafin shekarar 2030. Jaridar Daliga ta ce shugaba Mahama ya aike wa shugaba Akufo Addo saƙon fatar alheri ga samun wannan aikin. Da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma ƙiri sashen Hausa na muryar Amerika.
To gaida baba. To sai a muna aikin gafara babu ra'ayoyin masu saurare. To yanzu kan ga Ladan Ibrahim aiwatar da labarai amma kuma a takaice.
A jiya Laraba ne kasar Rasha ta sake hawa kujerar naki domin kare shugaban kasar Syria Bashar al-Assad daga suka da yake sha daga kasashen duniya game da harin makami mai guba. Da wannan matakin na kasar Rasha hakan yana nufin kenan ba za ta bada bayanai ko haɗin kai ba ga dukkan wani kwamitin bincike mai zaman kansa da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa har ma da wani matakin da za ta ɗauka wanda ka iya taimakawa domin samun zaman lafiya a kasar ta Syria. Koriya ta Arewa ta samar da wata na'ura a cikin hanyarta ta ƙarƙashin ƙasa inda take gwada makaminta na nukiliya. Ana sa ran za ta yi gwajin makamin nukiliya ranar Asabar ko kuma kafin wannan ranar kamar yadda wata majiya na ta gwamnatin Amurka da ma suka labarta. Ba za mu ce komai ba amma muna nan mun zura ido kamar yadda wani jami'in hukumar tsaro ya shaida wa muryar Amurka. A wuri ɗaya kuma a jiya Laraba ne Amurka da Rasha suka ci matsaya akan samar da bincike game da harin makami mai guba da aka kai wa farar hula a Syria wanda ya sa shugaba Donald Trump ya bada umarnin kaddamar da hari ramuwa ga gwamnatin shugaba Bashar al-Assad.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin in sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi mai shari'a Wesley Ibrahim Leha alƙali a wani kotu da ke Mugi jihar Adamawa. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan wato Love ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.